بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ثم أما بعد فيا أمة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya dawo da mu domin ci gaba da karatunmu na tafsir cikin suratul anbiya za mu tashi aya ta 33 insha Allah malam bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون
بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون Allah subhanahu wa ta'ala bai gushe ba yana ci gaba da bayyana mana wasu daga cikin ayoyinsa domin mu ankara mu faɗaka hankalinmu ya dawo jikinmu mu gane shi ya cancanci a bauta masa ba tare da tarayya ba. Wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne allazi wannan khalaqa al-layla wan nahara wanda ya halicci dare da yini, ya halicci dare da duhunsa da natsuwansa da kuma hasken da yake sawa na tauraro da wata, ya halicci ni da haskensa da ranar da yake sawa ta haska duniya baki ɗayansu. Jama'an musulmi, halittan dare da yini ba karamar rahama ba ce, ba karamar baiwa ba ce, ba karamar falala ba ce, ba karamar ni'ima ba ce daga Allah zuwa ga bayinsa. Domin kaddara yanzu da za a sa mana dare tutur har abada ba yini ba haske, akwai wani abin da ake bautawa a duniya da zai ka mana yini da hasken rana? Babu. Kaddara yanzu da za a sa mana yini ba dare, ka je kai ta aikin, kai ta aikin ka ga rana ko? Akwai wani abin da ake bautawa a duniya da zai ka mana daren da za mu huta a ciki mu kwanta mu bacci? Babu. To me yasa ba za mu hankali ba, ba za mu fahimta ba, ba za mu bauta ma Allah ba? Cikin rahamarsa Allah ya halicci dare, ya zan hutu ga dukkan ɗawainiyanmu na yau da kullum wanda muke a yininmu. Subhanahu wa ta'ala ya ƙaddama lokacin ne lokacin baccin halitta, waja'alna nawmakum subata, kuma an sanya bacci ya zaraha ga jikunanmu baki ɗaya. Shi yasa kake ganin inda an bar ɗan adam da yini ya kama aiki yana son ko yana samun biyan bukatarsa, to ba zai daina ba, matukan abinda yake so yana samu na kuɗi ko biyan bukata. To amma cikin rahamar Allah, ko ka zo ka kwanta ko kad ka zo ka kwanta, saboda Allah ya fi ƙaunar lafiyarka da rayuwarka fiye da komai, sai ka ga kana aikin kaki kwanciyar, sai Allah ya aza maka baccin don ka huta dole. Sai yasa malamai ko masu hikima suke cewa annawmu la ya'rifu yawmal ba'th, ko yaƙi ake in bacci ya zo da ƙarfinsa sai ya buge soja a fagen fama. Mara lafiya sai bacci ya buge shi sai ya huta da raɗaɗin nan na rashin lafiya. Rahama ne daga Allah, falala ce daga Allah. Shi yasa ya ce wa min ayatihi manamukum billayl, na daga cikin ayoyin Allah, rahaman Allah, jinkan Allah, baccin da kuke cikin dare. Ta yi ka ce to ai wani aikin shi gadi ne, kuma da daddare yake gadi, wani kuma jami'in tsaro ne, diyutinsa da daddare ne, amma kuma za ka ga yana biyan baccin nan da rana, domin abu ne wanda ba makawa a cikinsa. In ɗan adam ya yi aikin da ya wuce iyakansa sai ya kife zuciyarsa ta buga, kamar injin abin hawa ne, mota ko wani abu ne kama da haka. Idan ka ce tutun za ka dosa aiki ba hutawa, ba shakatawa, ba sabis, sai ka ji an ce inji ya buga. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana haka ya zammana aya, musan Allah ya cancanta a bauta ma. Wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfata liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Wa shamsa wal qamar, kuma Allah ta'ala shi ya sanya rana ta zo da haskenta da fa'idarta da abubuwan da Allah ya aza a cikinta. Mu'amfana da hasken nan nata hanfani na ɗabi'a, mu'amfana da hasken nan nata wajen kiwon lafiyarmu, kiwon lafiyar dabbobinmu, kiwon lafiyar shuke-shukenmu. Don ko shuka ka yi a inuwa wanda ake ce masa inuwa, she ka shuka masara a inuwa ka ga yadda za ta shiga maka rangwada, ta ƙi samu ƙarfin da za ta tsaya ta yi abin arziki, saboda ba ta an san wannan fa’ida daga hasken rana. Wal qamar, sannan Allah ya sanya mana wata lokacin da dare ya haɗu da duhunsa, shi kuma Allah sai ya fidda shi da haskensa. Duka waɗannan abubuwa, dare da yini, rana da wata, Allah ya yi mana lita'alamu adadas sinina wal hisab, daga cikin fa’idojinsu dan nan za ku gane adadin rayuwa na ɗan adam. In ba din haka ba, da sai dai a dubi wannan, a dubi wannan, a ce fuskan wannan yana nuna alaman shi ne babba da wannan, akan samu akasi. Wani yaro ne amma ya sha wahala, diya mu kaɗe bayansa ya zama kamar lauje. Wani babba ne dattijo ne amma yana cikin walwala da natsuwa da nishaɗi da jin daɗi, sai ya kai matsayin da za a dubi ɗanshi a ce baban shi. Sannan mu san yadda za mu hulɗoɗinmu da ƙulla cinikayyarmu da alkawulanmu da abubuwa mabambanta, kuma ko ba komai dare ya zo ya tafi rana ta maye masa, ko yini yini ya tafi dare ya maye masa, ƙoƙoluwar rana, kaskon rana nake nufi, ya zo daga gabas ya faɗa yamma, wata ya fito shi ma ya tafi. In kana da hankali, tsarin tafiyar waɗannan halitta bisa nizami ba tare da ikhlali ba, ya kamata kai tambayan wake gudanar da su. Idan kana kan fitrarka, za ka san mai gudanar da su shi ne Allahu Jalla Jalaluhu. Kullum fi falakin yasbahun, kowanne yana gudana a kan falakinsa a hanyar da Allah ya shata masa, ba tare da an sami tangaɗa ba. Saboda ne Allah ɗaya ne falikul isbaha wa ja'ilal layla sakna wa shamsa wal qamara husbana zalika taqdirul azizul alim. In ba Allah ba wa iya wannan, wa ya isa yi wannan, komi a tsari, ba gogociya, ba rikici, ba hargitsi, ba samun matsala a dukkan al’amura. Wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta a'ada kal urjunil qadim la shamsi yanbaghi laha an tudrika al qamara wal layl سابق النهار وكل في فلك يسبحون جماعة idan muka dubi wannan tsari da wannan yanayi ya ishi mai hankali ya dawo ya sunku ya yi sujjada lillahi rabbil alamin ci gaba
وما جعلنا لبشر من قبل الخلد أفإن مت فهم الخالدون
سبحانه وتعالى يا يرديك كافري domin kullum abinda suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dame su yana zagin allolinsu yana aibanta iyayensu yana kaza yana kaza ku bari zai mutu mu huta ku bari zai mutu mu huta Allahu akbar ta'ala ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun kwantar da hankalinka kyale su cikin imuwarsu وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد باب ونطان ادم متن وند اكا هلچه شي منزوني كو صالحيني كافين الله يكاوك امتين النبي منزو با وند مكا هلتا يغباچه كمكا سامسا دوما الدنيا باب ولاك متك ان هيفيك توقوزاك متن babban muhimmin al'amari mai kai a zangon rayuwarka kai imani da Allah kai da'a ga Allah ka kyautata ma bayin Allah ko ka kafice ma Allah kai shirka ga Allah ka muna na ma bayin Allah to nan ne mas'ala take masu hikima suna cewa waladatka ummuka yabna adama bakiya wan nasu hawlaka dhahikan mas'ura فأمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا ما هي في يكتا هيفيك يا كيدا أدم ألوك تند أكا هيفيك كافادو كنا إيهو كنا كوكا أما متانندك أنسان هيهو دنجي دمكسنتا سنا داريا سنا منا سنا مرمشي سنا سليليكو يارنيا ودتكب نمبشاوا ko kai aiki da imani ka bauta ma Allah ya zaranan mutuwarka in tazo lokacin da suke kuka kai kuma kana murmushi mala'iku rahama suna maka bishara da gidan aljanna innal ladina qalu rabbana allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaiikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu kada ka yadda ka tabe kai kuka biyu za a haife ka kazo kana kuka lokacin da ka fado duniya za ka tafi lahira mala'ikun azaba yadrubuna wujuhahum wa adbarahum wan nazi'atin garqa suna dukan ka ta fuska ta baya kana kuka za ka koma jahannama wanda duk ya samu rayuwarsa a wannan matsayi ya gama tabewa gaba daya saboda haka magana cewa zai mutu wannan ai ba wani aibi bane waye zai dawwama kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram da abinda kake ganin sa a doron kasa zai zan babu ba ma ni da kai ba ba abinda zai saura sai zatin Allah mabuwayi da daukaka innaka mayitun wa innahum mayitun afa in mitta shin wai da suke fatan mutuwa gare ka wai su huta a zatansu yau in ka rasu fahumul khalidun su da wama za su yi a duniya ba za su mutu ba har abada za su yi rayuwa ne wadda ba karewa la alqur'ani yace kullu nafsin dha'iqatul maut
ونقلوكم بالشر ولخير فتنة وإلينا ترجعون
كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون حقائق لا تتغير kullu nafs, duk wani mai rai za'iqatul maut, sai ya dandane mutuwa. Inna lil mauti la sakarat, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tabbas mutuwa tana da magagi. Akwai fitina, Allah ka sauƙaƙe mana. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut, ya Allah ka sauƙaƙe mana magagin mutuwa. Abu da haka kullu nafsin, alqur'ani yace duk wata rai in dai mai rai ne za'iqatil maut. Kalla idza balagatit taraq wa qila marwaq wa dhanna annahu alfiraq waltaffatis saqu bisaq ila rabbika yawma idhnil masaq. A wannan lainayi da dan adam yake gwaggwamo numfashi, yana sama yana kasa, Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana bayanin yanda dan adam zai kasance, ido ya juye, halshe ya sanke, kafa ya mudde. Daga nan wanda ya kai wannan hali ya tabbata ba sauran rayuwa tare da shi. Inda zai bude baki zai ce maka ni fa ina ban kwana ne. Makoma zuwa ga Allah ta kiran nan. Izan kullu nafsin za'iqatul maut. Menene na fatan mumini ya mutu? Menene na munnan wane ya mutu? Menene na dariya gashi nan ya mutu? Wanda kai ma mutuwar za ka yi. Wanda kuma in muna duban mutuwa, ala gafata malam, in ka dube ta ta wata mahanga ta basira, Bahaushe yakan ce mutuwa hutu ne. To mutuwa ma alheri ne. Mutuwa alheri ne. Domin wanda duk zai mutu ɗayan mutum biyu ne. Ko dai mumini, salihi, qaniti, raki'i, sajidi, muhsini, mai yawan sallah ne, mai yawan azumi ne, mai yawan da'a ga Allah ne, mai yawan biyayya ne, mai yawan kyautata ma bayin Allah ne, mai jin kai ne, mai rahama ne, mai tausayi ne, da sauran ayyukan da ake fata dan adam ya tufatu da su. To wannan mutuwar sahutu ne. Domin za a bashi ko a kai shi ga rahaman Allah ne subhanahu wa ta'ala. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata cikin hadisi cewa kada ku yi jinkiri da janaza. Idan ta kirki ne ta alkhairi sai mumina ce fa khairun tuqaddimuha ilayhi. Kuna gabatar da ita zuwa ga alkhairi ne. Ta huta da wannan fitina ta rayuwa, wannan musiba na duniya, wannan bala'i da ake ciki, ta koma ga rahaman Ubangijinta. Farawun wa raihanin wa jannatun na'im, sai hutu da shakatawa, sai shiga aljanna ta ni'ima da jin daɗi da walwala da nishadi. Kaga ashe a mutuwa ga mumini alkhairi ne. Idan ko ja'iri ne, fasiki ne, azzalimi ne, anidi ne, mujrimi ne, sai ya mutu. Allah ya raba ku da alaka kai ne. Allah ya hutar da ƙasa, ya hutar da bayin Allah da ke rayuwa a ƙasa ne. Abu da haka ya zame muku alkhairi. Ina mafita, menene hanyar? Jama'an musulmi, mu dawo ga bautan Allah da imani da Allah da nisanta shirka da kyautata ma bayin Allah, sai rayuwarmu ta zan alkhairi. In mutuwarmu ta zo, ta sake zame mana alkhairi. Kullu nafsin za'iqatul maut, daqatu qalbi almar'i qa'ilatan lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani. Bugawan zuciyarka kamar tana ce maka rayuwarka ba abin da ya rage sai 'yan mintuna da sakon. Don haka dage wajen bauta ma Allah, tuba barin saban Allah, koma zuwa ga ibadan Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma a tsawon zangon rayuwarku, wa nabluwakum bisharri wal khairi fitna, muna jarraba ku mu auko da sharri a cikinku, wani lokaci alkhairi a cikin ku dan ya zan fitna jarabawa ce. Jama'an musulmi, ku lura da kyau, wata rana dan adam yana zaune a rayuwarsa sai ya ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dukiya, alheri ne yake daukan haka, jarabawa ce. Wani lokaci Allah subhanahu wa ta'ala sai ya baka mulki, dan adam yana daukan alkhairi ne, jarabawa ce. A wani lokaci Allah subhanahu wa ta'ala sai ya baka dukiya, dan adam yana daukan sa alkhairi ne, jarabawa ce. A wani lokaci Allah subhanahu wa ta'ala sai ya baka yalwa a rayuwarka, dan adam yana daukan sa alkhairi ne, jarabawa ce. A wani lokaci Allah sai ya baka lafiya a rayuwarka, dan adam yana daukan sa alkhairi ne, jarabawa ce. Idan ka duba ta wani bangaren kuma, wani a hana shi mulki yana so, jarabawa ce. A hana shi dukiya yana so, jarabawa ce. A kuntata rayuwarsa, jarabawa ce. A sa masa cuta, jarabawa ce. Samu da rashi, lafiya da ciwo, walwala da kunci, ba shi ne abin la'akari ba. Wanda aka jarrabe shi da shi ya ci jarrabawan? Ya ci jarrabawan, nan ne mahalli yake, mahallin itibar. Idan yau Allah ya baka mulki, ka gode ma Allah? Ya jarraba ka ne, waɗanda kake mulka ka kyautata musu, kai musu adalci, ka nuna jin kai gare su, ka tausaya musu. Idan kai haka ka ci jarrabawa, aljannarka ta musamman ne. Ko ka munana musu, ka zalunce su, ka cutar da su, idan kai haka baka ci jarrabawa ba, wutanka ta musamman ne. Kai da ba a baka mulki ba, ya zan kai ake mulka, ka ci jarrabawa, ka yi da'a ga shugabanninka, ka gode ma Allah a matsayin da ya ije ka, ba kai butulci ba, ba kai kalmomin da zai zan ka saba ma mahaliccinka na butulci ba, jarrabawa ce. Idan ka yi haƙuri da matsayin da Allah ya aje ka na wanda ake mulka, shikenan ka ci jarrabawa, za ka sami rahaman Allah gobe kiyama. Kai wanda Allah ya baka dukiya, ka tsara haƙƙin Allah bayan ka yi godiya gare shi, ka taimaki aita marayu, ka taimaki talakawa da musakai, ka sadar da zumunta, in ka yi haka ka ci jarrabawa, za ka zama mai arziki a duniya, mai arziki a lahira. Don haka babu abin da zai zama maka matsala a rayuwarka, makomarka kuma sai ta ci rayuwarka kyau. Kai kuma da Allah ya yi ka talaka, ka yi haƙuri da kasantuwarka talaka, wanda Allah ya ba ni'ima, in ka ga ni'iman da Allah ya masa, ka ce masha Allah, Allah ya sa albarka, Allah ya sa albarka, Allah ya sa albarka, koko kana masa hasada. Idan ka yi haƙuri da yanayin da Allah ya aje ka na talakancinka, kuma ba ka yi hasada ga wanda Allah ya azurta ba, ka ci jarrabawa, ana yi maka fatan samun gidan aljanna a gobe kiyama. To haka dai, ana jarraba mu da halal da haram. Kana aikata kaza sai kai karo da wani abu sai a ce haram, za ka tsaya ko za ka je ka fada mashi? Jarrabawa ce. Allah subhanahu wa ta'ala yake mana, wani abin za a ce maka shari'a ce, wani abin a ce maka bata ne, Allah na son shari'a, Allah baya son bata. Shin ka ci jarrabawa, ka aikata abin da Allah yake so, ka nisanci abin da Allah baya so? Jarrabawa ce. Shi yasa ya ce wa nabluwakum, bai kawo shi a sigan mufradi ba, duk duniya tana cikin jarrabawa ne gaba ɗayanmu. Abin da ake so mu kasance masu haƙuri lokacin fitina, masu godiya lokacin yalwa, masu haƙuri lokacin masu godiya lokacin lafiya, sannan masu haƙuri lokacin tsanani ko rashin lafiya ko annoba. Allah ka yaye mana ita. Wannan shine abin da ake nema don cin jarabawa. Amma duk in an gama aka tattara al'amari, ta'ala jalla jalaluhu ya ce wa ilaina turja'un, gaba ɗayanku gare mu kuka komawa, mu yi muku sakamako akan ayyukanku, mai imaninku da mara imaninku, da wanda ya ci jarabawa da wanda bai ci jarabawa ba. Ashe jarabawa a ƙashin kanta ba fitina ba ce, bal yaya wanda aka jaraba shi ya rungumi jarabawan, ya yi mu'amalan da jarabawan tsakaninsa da mahalicinsa, wannan shine take iya zama masa rahama ko ta zame masa bala'i, fitina, musiba. Allah ka ba mu ikon cin jarabawa a kowane fage na rayuwarmu. Ci gaba.
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وكما تجي أن كافري أقول لن أقوى ونلوك شيء إزجلي دقو كرن ولا كان تمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم سكي أقوى ونلوك شيء. الله سبحانه وتعالى ينال الله شم من زنسا sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wa idha ra'aka allazina kafaru yattakhizunaka illa huzwa, a lokacin didda wadanda na kafitta, wanda suka kafice ma Allah subhanahu wa ta'ala, ba su imani da shi ba, ba su an shirriyan manzon sa ba sallallahu alaihi wa sallam, yattakhizunaka illa huzwa, innan tana da ma'anan mako la ay la yattakhizunaka illa huzwa, sukan mai da kai abin mai isgidi. Hazab na abi kafsha ya kallimu ni na sama, wai ga dan abu kafsha nan dan ba kauye shine wai yake cewa yana magana da sama, ana yi masa wahayi. Istihza'an wa makar sayyin, saboda isgili, saboda walakanci. To isgili kansa a ƙashin kansa ko ba a bauta ma gunki ba kafici ne. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un kad kafartum la ta'tazimu kad kafartum ba'da imanikum. Akwai munafikai da suka rinka izgili da ayoyin Allah, da addinin Allah, da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, alqur'ani ya sauka cewa da waɗannan za ku yi izgili, to kun kafitta, ko da kun ce kun yi imani, ba ku da hanzari. Dan haka akul kai izgili da wani sha'ira min sha'a'ir Allah. Kaga mutum da wando ya gwiwa ko kwauri ko bai sauka ƙasa ba, kace kai da Allah katanka da kai ka kwace ma dan yaro kanin ka wando. Istihza'an mugun aiki ne, ya fi sabo, domin yana kai mutum ga kafici. Ko kaga mutum da gemu, yannan gemu kamar na bunsu, la ilaha illallah, umannin da Allah ya yi ta harshen manzo sallallahu alaihi wasallam, da Allah dubi gemun shi sai ka ce abin ya famu tsirai mai asha. Ko ka ga mace da niqabi da hijabi ta hannun takunkumin ba, takunkumi kai ne jaki kake sa takunkumi, ko ke ce jaka kike sa takunkumi? Duk wani abu na addini komin ƙanƙantarsa mumini yakan ba shi muhimmanci ne, yakan girmama shi ne. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa may yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwal qulub, duk wanda kaga yana girmama wani aiki na addini ko wani iri ne, yana nuna tsoron Allah da ke cikin zuciyarsa. Subhanahu wa ta'ala yace za su ci gaba suna cewa a haza labi ya kuma alihatakum, wai wannan kun ga wai wannan shi ke aibanta allolinku, allolin nan fa gumaka ne su lata da wuza su manata. In ba dan dolanci ba yaushe za ka dasa ice, icen nan ya girma kai ke ba shi ruwa har ya girma, kuma ka zo ka sare icen, sannan da hannunka ka sassaka gunki, sannan ka zo ka zauna ka kwanta kai sujjada kana bauta masa, kana ya baka lafiya, kana ya baka mulki, kana ya tsare ka barin fitina iri kaza da kaza, akwai aikin hankali anan kana bauta ma ice? Allah ya ji kan wani bawan Allah a garin nan muna jami'ar bayan, akwai wani dan Indiya yana part-time na koyarwa, kafin a biya kudin ya zo ya matsa mashi ya matsa mashi ya matsa mashi da maganganu na neman cin mutunci a matsayin shi na shugaban wannan sashi. Sai ya dube shi ya ce, kai wai saniya a kasan ku ya take ne? To yana cikin masu bautan saniya. Sai muna bauta mata ne. Sai ya ce, to kaga a sa ya ce a wajen ku ya ne? Sai muna bauta masa. Sai ya ce, to kaga kuma mu muna yanka uwarsa saniya muna ci. Wanda ya yanka uwar Allahnka ya ci zai rasa cin ubanka? Zai rasa cin ubanka? Sai ya shiru ya tsum. To wani lokaci Bahaushe yakan ce wai kowane allazi da nashi amanu, shi makaho bai san ana ganin shi ba sai ta tsalle-tsalle. To amman ka sa gora ka sa musai kwanshi ka rabka sai san akwai mutum ana ganin shi. To haka kafiri yake bai da hankali, shi mai wayo ne. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce, ah wai cewa suke wannan ne ke aibanta allolin naku? Allahu akbar, yaushe za ka zo kai sujjada ka faɗi gaban ice sannan a gaya maka wannan abu da kake sujjada gaban shi bai amfanar da kai da komai, bai cutar da kai, bai iya cutanka da komai, kuma in ka kira shi ba zai iya ansawa ba ma, kuma shi ke amfana da kai domin in baka taba shi kana jujjuya shi kana shafe shi da mai za a wayi gari ka gaggara ya cinye shi. Wannan wani irin dolanci ne, wani irin shashanci ne. A lokacin da suke cewa ana aibanta allolinsu, wa hum bi zikri rahmani hum kafirun, su kuma game da ambatan Allah mai rahama, yadda da Allah mai rahama, bauta ga Allah mai rahama, ba Allah mai rahama huruminsa da haƙƙinsa, sun ƙi, sun butulce, sun kafice. Wani irin ɗabi'a ne wannan? Wannan yana kama da ayat suratul Furqan wanda take cewa wa idha ra'awka in yattakhizunaka illa huzwa ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada liyudillana an alihatina laula an sabarna 'alayha. Ta'ala yace wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'azaba man adallu sabila. A lokacin didda kafirai waɗanda ba su imani da ayoyinmu suka ganka sukan mai da kai abin yi mai izgili, a wannan ne Allah ya aiko shi manzan, wannan ne kaza kazan, haka ake manzancin, haka ake manzan, dan gidan wane ne fa? To dan gidan wane Allah ba zai iya bashi ba? Akwai abin mamaki har yau ga mutane. Yau inda Allah ta'ala zai ɗaukaka wani na ilimi da taqawa ya rinka karantar da al'umma addinin gaskiya, sai ka ji ka ji rashin kunya, dan gidan Sidi Dillali ne, dan gidan eh ba su gaji arziki ba? To akwai arziki da ya kai fahimtar addini? akwai arziki da ya kai Allah ya fito da wanda zai kira zuwa ga hanyarsa, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kashi, kashi da baki, kashi da iya jan hankali, in ka da layu dullana an alihatina, wallahi ya kusa raba mu da allolinmu laula an sabarna, ba din mun ciccije mun yi haƙuri mun yi juriya ba. Shi yasa duk wata hanya da ba ta Allah ba, sawa'an ta shirka ce ko ta bid'a ce, wallahi ciccijewa masu ita suke a lokacin da ake wa'azin gaskiya. Amma su kansu sun san ba su akan gaskiya, sun san ba su akan shari'a, sun san ba su akan daidai, illa dai kada a ji kunya. To kunyar lahira ta fi ta duniya malan katuba. Allah ce saufa ya'lamuna hina yarawna al'azaba man adallu sabila, da sannu ba da dadewa ba ranan da za su ga azaban Allah, su ga yanayin da za su tsinci kansu a azaban Allah, wane ne ya fi bata da rashin kama hanya ta gaskiya. Allah ka kare mu ka shirye bayi duk inda suke. Na'am.
خذك الإنسان من عدل فأريكم آياتي فلا تستعجلون.
خلق الإنسان من عجل فأريكم آياتي فلا تستعجلون. جماعة قاوتا حقيقة مهمة يا مصوراريتا. الله تعالى ياتي kulikal insanu min ajal, shi jinsin dan adam an halice shi daga gaggawa ne. Kenan kaman na'ura ko taban da aka kwaba aka gina dan adam na asali, taban ma na gaggawa ne, saboda haka komi nashi so yake yanzu ayi a gama. To wani lokaci gaggawa in a abin da yake alkhairi ne, in an yi sa'a akan cimma manufa, in ba a yi sa'a ba ko alkhairi kake nufi ka yi gaggawa to sai ka rasa duka. Masu hikima suna cewa qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'a musta'jilin nadam, mai bi sannu-sannu mataki-mataki to yakan sami wani abu daga cikin abin da yake bukata ta rayuwarsa. Amma mai gaggawa to ba abin da yake haifar masa sai nadama, sai da na sani bai samun yadda yake so. Wannan ita ce gaskiyar magana. To ta'ala ya ce khuliqal insanu min ajal, mun halicci dan adam daga gaggawa ne. Kenan ya zama masa sifa, ya zama masa tabi'a, ya zama masa jini da tsoka, ba ka iya raba hanta da jini, dan adam mai gaggawa ne. Dan adam kuma a kowane irin mataki. Shi yasa mafi yawa gaggawan takan haifar ma mutum da bala'i, ko a duniya ko a lahira ko duka biyu. Ku dubi dan adam a lokacin da yake son mulki, bai haƙuri Allah ya bashi, sai ya ce zai juyin mulkin, ya ƙosa tenuwa ta zo kansa, sai ce zai juyin mulkin, wajen juyin mulkin sai a kama shi, sai a kashe shi. Me ya ja mashi gaggawa? Gaggawa, man ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bihi mani, wanda dai yace zai gaggawan abinda lokacinsa bai zo ba to sai a haramta masa, ai masa kwalelan samun abin. Ku dubi dan adam saboda gaggawan shi sai je neman aure, yayi hakuri ya aura, ba zai hakuri ya aura ba, sai ya kama latsa musu ya kai da za ta zo gidanka, mai ya kai ka wasan ɓuya da ita kafin ta zo gidanka? Gaggawa, ya hallaka ya hallakar, ya ɗibi zunubin da ba zai iya jure ma azabarsa ba gobe kiyama. Ka dubi ɗan adam saboda gaggawan sanye kuɗi
yana fa aiki, yana sana'a, yana komai, wani ma'aikacin gwamnati ne, yana da albashi mai tsoka, amma ya kosa ya kuɗi. Idan mai sana'a ne sai ya ha'inci, ya kosa ya kuɗi, yana gaggawa ya kuɗi. Idan ɗan kasuwa ne ya tauye mudu, ya kosa yana gaggawa ya kuɗi. Idan ma'aikacin gwamnati ne shi ma ya saci kuɗin hukuma, ya kosa yana gaggawa ya kuɗi. Idan ba ma'aikaci ba ne shi ya ga aikin da yake bai ishe shi ba, kuɗin yake so da gaggawa,
ya shiga ɗakin mutane ya fidda kayansu kafin ya fito a buge shi
gaggawa.
Allah gafarta malam. Idan ka bi al'amarin rayuwarmu a hankali, za ka gane hikimar wannan ayar, khuliqal insanu min ajal. Za ka ga ɗan adam a komi nashi ɓaramɓarama, san sai ya samu lokacin samun bai ba, san sai ya isa ga abin da yake so ya isa gare shi lokacin bai ba. Kamar step ne na bene. Allah gafarta malam, ba hawa ba ko sauka, yana da matakali 12. Sai ka ce kana gaggawa, kai ba za ka bi ɗaya bayan ɗaya ba, za ka je ho ƙafanka a naƙarke ne don kawai ka yi ka huta da gaggawa ka sauka. To ko za a sauke ka a lahira, za a sauke ka a ƙabari, saboda gaggawanka. Bi matakai, bi hanyoyi mashru'a, sai ka isa ga biyan bukatarka cikin sauƙi. Amma idan ka ce barauniyar hanya za ka bi saboda gaggawa ka cimma manufarka, to ba za ka samu manufar ba, kuma abin da zai biyo baya zai muni a kanka, ko duniya ko kiyama ko nan da can baki ɗaya. To mafi munin gaggawa shine a ce ga azabar Allah ka ce ta zo yanzu, wato abin da ya shafi addini. A gaya ma mai aikata kaza yana samun matsala a rayuwa, ka ce a samun mana. A ce mai aikata kaza, mai aiki iri kaza, za a ƙona shi a jahannama, za a yi masa azaba, ka ce ta sako yanzu. To wannan shi ya fi kowanne muni daga ciki, domin yana kai mutum ga kafici. Allah ya ce to ku daina gaggawan neman azaba, ku daina neman fitina. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Da sannu ba da dadewa ba, zan nuna muku ayoyina, zan bayyanar muku da hukuncina, zan nuna muku ƙarfin iko na ga wanda yake saba mani. Gaggawan me za ku yi? Ku daina ma gaggawan. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. نا دغا تشيكي مشركينا غغاوان اكا مسو عذاب الله سبب انادي ده جهودي ده كفر ده تكذيبي ga taurin kai, ga musu, ga kafici, ga ƙaryata gaskiya, da nisanta abin da Allah ya ce suna ganin ba zai yiwu ba. Wa yaquluna, sai suna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, in yi masu wa'azi ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron azabar Allah. Sai su ce mata hazal wa'ad, kana cewa za a mutu, za a tashi kiyama, za a shiga wuta ga wanda bai bi ka ba, yaushe ne alkawalin za ta auku? Yanzu ko an jima? La ilaha illallah. Haka suke, haka suke. Wa khuliqal insanu ajula, wa yad'u al-insanu bi sharri du'a'ahu bil khairi wa kana al-insanu ajula. Wata aya tace haka yake, dan adam yakan roƙi Allah sharri ta auko masa, ya roƙi Allah fitina ta zo, ya roƙi Allah bala'i ya zo. Kai dan adam, kai cu gaggawanka yayi yawa hatta abinda zai cutar da kai. Kafirai sun ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw itina bi azabin alim. Ya Allah, idan dai addinin nan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi, ƙur'anin nan gaskiya ne daga wajenka, to ya Allah ba za mu yi imanin ba, kai mana ruwan duwatsu daga sama ta ragaraga da mu, ko ka zo mana da wani azaba mai radadi wanda dan adam bai iya jurewa ta sauka a kansu. Allahu akbar, wannan wani irin gaggawa ne. Yanzu Allah ya masa rabbi sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allahi zul ma'arij, mai roko na gaggawan azaba ye addu'a da a sauko masu a zazzago masu azaba, to a gaya mashi azaba a kansu in ba su tuba ba tabbatar ta ce kawai, kuma min Allah, daga Allah mabuwayi da ɗaukaka mabocin darajoji subhanahu wa ta'ala. To haka ɗan adam yake musamman kafiri. Subhanahu wa ta'ala ya ce yaquluna mata hazal wa'ad in kuntum sadiqin, yaushe ne wannan alkawalin azaba zai zo in da gaske kuke. Wannan gaggawar ta munana, Allah ka raba mu da ita. Na'am.
La wa ya'lamu alladhina kafaru inna ma yakuffuna an wujuhihimun nar, inna ma yakuffuna an wujuhihimun nar wa la ahlihim wa la hum yunfarun.
Law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim an-nar wa la an zuhurihim wa la hum yunsarun. Da sun san ba su da wayau kenan. Ta'ala ya ce law ya'lamu alladhina kafaru, da waɗanda na kafice ma Allah sun san matsayin da za su sami kansu idan azabar da suka nema ta sauka a kansu. Hina la yakuffuna an wujuhihim an-nar, lokacin da balbala'in wuta za ta ci fuskokinsu kuma ba za su iya kauda wutan nan barin cin fuskansu ba, wala an zuhurihim, ta ci bayansu ba za su iya kauda ita barin cin bayan nasu ba, wala hum yunsaruna, kuma ba za a taimake su ba don ba su da taimako. Allah ɗai ke taimaka ma bawa a wannan matsayi. To su ba su da Allah, ba su tare da Allah, ba su a addinin Allah, don haka da sun san haka da ba su yi wannan du'a'i ba. Ta'ala yana nuna za a kewaye su da azaba min kulli janib. Lahum min fawqihim zulalun minan nar wa min tahtihim zulal. A wata aya cikin surati Zumar Allah ya ce samansu za a yi masu inuwa ta wutar jahannama, ƙasansu inuwa ta wutar jahannama. A ce balbalin bala'in wuta har ta koma duhunta kamar inuwa a kansu a ƙarƙashinsu. Subhanallah. Sannan a yi masu shimfiɗar wuta kamar yadda wata aya ta A'raf take cewa lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash. Shimfiɗansu, kujerarsu, gadansu, habarmarsu, katifarsu, shimfiɗan duka na wuta ne. Sannan samansu kuma akwai garwashin wuta, akwai garwashin wuta. Kai ba ma wannan ba, wata aya tana cewa sarabiluhum min qatiran wa tagsha wujuhuhum an-nar, hatta tufan da za su sa wando da riga na wuta za a dinka musu a nane, ya manne, ya liƙe a jikinsu. Sannan wuta na falfali tana cin fusakansu, tana falfali tana cin fusakansu. Jama'an musulmi, yaya za mu koma muna wannan tunani? Ta'ala ya ce law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim an-nar wa la an zuhurihim wa la hum yunsarun bal ta'tihim
baqtatan fatabatum fala yasdirun
bal
ta'tihuna radda
bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una 'addaha wala hum yunzarun bal. Subhanahu wa ta'ala yace ba ma haka abin yake ba, shi duk fitinar da zaka sanga ta nan ka kuma san nau'inta da kalarta da yanayinta da inda ta fito da inda ta tsaya, to tana da sauki. Amma wannan fitina ta atihin baktatan za ta auko masu ne ba zato ba tsammani. Fatabhatuhum, ta dimautar da su, ta rikitar da su, ta rudar da su. Dan fitina in ta auko maka ba kana zaune lafiya, kana cikin nasuwa, kana cikin sukuni, fitina kwallon ta auko, sai ka rasa yadda za ka yi da ita. To haka za a yi masu, ba shiri ba zato ba tsammani. Wala yastati'una raddaha, dan haka ba su da hila, ba su da dabara, ba su da kuwa, ba su da haulu ba kuwa, ba su ni ba dabara ba wayau ta yanda za su iya kauda ita ko su maida ita ko su tunkuɗe ta ko wani abu mai kama da haka. Wala hum yanzurun, kuma ba za a saurara musu a ce to ku bari sai gobe ku gama kinkin tsawa ba. Shi yasa jama'ar musulmi, hatta mu da muka yi imani, muke yayi gaggawa wajen al'amuran mu, ta wata fuska za mu iya duba ta wata mahanga da jawo da yawan mu muna yi, ko dai ba mu san muna gaggawa ba, ko kuma ba mu ankara akan abinda muke faɗi ba. Sai ka ji uwa ta dubi yarta ta ce Allah ya tsine maki wajen ta yi mata ɗan laifi. To idan Allah ya tsine mata, ke kanki sai kin zama abin tausayi a rayuwarki, domin fitinar ta ke zai so ma damuwa ya shafa ya azabta ya zama kin shiga alaƙaƙai. Kaji uba ya ce shegen yaron lalatacce, ka zage shi, ka tsine mashi, ka idan ya zama haka ya kake zato? Kuma ya za ka gaya wa Allah ku an fusakun wa ahalikum nara wa ku da hannasu wal ijara? Wani ma tufan da ke jikinsa zai duba ki kai tsinaniyar rigar nan duk ta dame ni da zufa. To tsinaniyar riga shi kenan sai ta zama maka alaƙaƙai, ta zan shaidaniya in Allah ya anshi addu'arka. Daga nan kuma san da ka sa ta ba dai ka bauta ma Allah da takawa ba, sai dai kai ja'inci kai shaidanci, domin ka sa shaidaniyar riga tare da kai manna a jikinka. Baka jin raƙuma ce ake kai a ayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai aka ce tsinaniyar raƙuman nan annabi ya ce a koma da ita, ba za ta aboce mu ba. To kai ka tsine ma matarka, kuna kwana tare, ka tsine ma tsakka, kuna mu'amala tare, ka tsine ma yakka, kuna kana kaina tare, ka tsine ma gidanka, ta wani ma abin da zai ce ce kai tsinan nan abincin nan malam, ko ya anshi albashi ya kada shi kai wannan tsinan nan albashin kamar sai yadda zaka yi da shi. To kuma shi ya san yadda zai yi da kai, shi ya san yadda zai yi da kai. La ilaha illallah. Dan haka waya da ul insani bi sharri du'a'ahu bil khair wa kana al insanu ajula. Mumini, ba za ka taba jin danya danyan zance daga halshensa ba, domin yana tarbiyantuwa ne da abinda Allah ya ce masa. Wa qulu lin nasi husna wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, yana tarbiyantuwa ne da bayanan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aza shi a kai. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut, duk wanda ke imani da Allah yake imani zai mutu gobe kiyama a tashe shi a bashi sakamako, to ya faɗi alkhairi, in bai iyawa ya kama bakinsa khalas ishin kawai. Yawa, masu hikima suke cewa idza kana al-kalamu min fidda fa inna as-sukuta min dhahab, idan darajan zance zai kai kimar azurfa, to shirinka zai zan yana da kiman zinariya. Ma inna dimtu ala sukuti ya matan wa laqad nadimtu ala al-kalami mirara. halishi. Ibn Mas'ud ya ce ban ga wanda ya fi cancanta a yi mashi ɗauri na har abada ba kaman halshi. Saboda yanzu ya hallakar da kai ya jefa ka cikin wani yanayi wanda yake ba mai kyau ba, ba kuma wanda sakamakonsa zai zan abin yabo abin madalla ba. Wajibi ne mu gane irin waɗannan abubuwa, mu kiyaye irin waɗannan abubuwa, mu tsayu a kan abin da ya dace, mu yi abin da ya dace, kuma mu kiyaye harshenmu, mu kare imani da mahaliccinmu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata imaninmu, ya azurta mu da aiki na gari a rayuwarmu. Wannan annoba da take aukuwa a duniya, Allah kai mana maganin ta, ka yaye mana ita. Allah muna roƙonka da rahamarka da jin ƙanka da falalar da kake ma bayinka, ka raya mu musulmi, ka kashe mu da kalmar shahada, ka tashe mu tare da bayinka na gargaru waɗanda ka yabe su, an'amta alaihim minan nabiyina was-siddiqina was-salihina wash-shuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Allah muna roƙonka ka yaye mana dukkan fitina ma zahara minha wa ma batana. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام عاجدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.